Majalisar zartarwa ta Najeriya karkashin jagorancin shugaban kasar Goodluck Ebele Jonathan ta wani zama na mako-mako a Abuja, inda majalisar ta ba da amincewar ta 100% dangane da matakan da shi shugaban kasar ya dauka na kafa dokar ta bace a wayannan jihohi guda uku na Najeriya wanda ke fama da kalubale na tsaro. To bayan da aka fito daga zaman majalisar ne na tuntubi ministan watsa labarai na Najeriya Mr. Labaran Maku domin in ji hujjojin da gwamnatin ta yi amfani da su wurin kafa dokar ta bace a jihohi uku kacal, sabanin jihohi da dama da ake ganin cewa suna fuskantar kalubale na sha'anin tsaro. Sa'annan kuma da dalilan da ya sanya gwamnatin ta yi tunanin cewar ana iya kafa wannan dokar ta bace a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta kafa kwamiti na tattaunawa da yin sulhu da 'yan kungiyar ta Boko Haram domin a tsara yi musu ahuwa da kuma samun zaman lafiya a cikin Najeriya. Sai ya ce
shugaban kasa ya bada umarni a yi wannan kwamiti na sasantawa da kungiyoyi masu yi adawa da gwamnatin tarayyar Najeriya da kasanmu. Wannan kungiyar kuma tana nan tana shirye ta ci gaba da tattaunawa da wanda suka yarda sun karba wannan umarni na sasantawa. Amma da ka sani ko da shike shugaban sa kafa wannan kungiya, akwai har yanzu wasu masu yi adawa da suka ce ba su yarda ba, kuma suna cin gaba da jafa hari ga al'umma Najeriya. Kuma ya zama tilas ne shugaban kasa ya dauka mataki domin a samu zaman lafiya a ta inda suke har yanzu ana kai hari ga jama'a, ana kai hari da dukiyan gwamnati da na 'yan kasa. To kuma ya zama dole ne a dauka mataki a kansu.
Akwai yadda za a yi ku tabbatar da sojoji da sauran jami'an tsaro ba su gallaza wa mutane suka cutar da mutane kamar yadda aka yi ta koke-koke ba a baya?
Ban gane ba.
Kafin ana ta nuna damuwa cewa idan sojoji sun je aiki wurin yaƙi da 'yan wannan ƙungiyar, ana afkawa waɗanda farar hula, mata, yara, ƙanana, gidajen mutane ba tare da an yi la'akari da matsalolin da wannan lalura ke kawo ba.
In wannan in akwai wanda yanda ka sani ko yaya ka yi abubuwan da suke tafiya yanzu a Borno da Yobe, babu wata hanya da za ka yi shi in ba wani tura sojoji ne so shiga su duba yanda ake boye makame, yanda wadana yan adawa suke zama. In ba je an je an yi da su ba, to ba yanda za a samu zaman lafiya. Inda ka san shugaban kasa ya faɗa ko wasu wurare wanda yanzu sun gabaki dama dalilin abubuwan da suke yi, za ka gani aiki mana gwamnati na ta wasu karamin hukuma bai tafi yanda ya kamata kuma ba. To dole ne shugaban kasa ya dauka mataki. Babu wata hanya, iyakan shi ne muna fata da ikon Allah al'umma su hada kai, domin wadana mutane suna zama da al'umma ne, sun yi tamako sun hada kai da kungiyoyin 'yan tsaro an bayyana da yadda wadana mutane suke, to kage zai zama soki. In ba su bayyana ba, in ba hada kai ba, to babu wata hanya, dole ne shugaban kasa ya dauka wannan mataki, domin a wurare ana kashe mutane. Duba 'yan adawa suna kashe mutane suna mutuwa. So ba abu ne wanda shugaban kasa zai zo ko kwa kasa mu goni ta tarayya za ta zauna ta duka kalo mutane suna mutuwa ko ne rana, ba zai yi ba. Yayi an kasa su kara hada kai da kungiyoyi masu tsaro, domin sun yi nuna bakin da suke a tsakanin su, to kage ne kana rage wahala.
Mr. Labaran Maku kenan, ministan watsa labarai na Najeriya da muka tattauna da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja.